sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan hantsi. Murtala Faruk sun yin ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Talata 2 ga watan Janairun shekara ta 2024. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da bukukuwan shigowar sabuwar shekara a duk faɗin duniya, wasu 'yan Afirka mazauna Turai sun bayyana fatansu a cikin sabuwar shekarar. Muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma zai yi bayani kan aiwatar da kasafin kuɗi da kuma bukatun jama'a. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar jamhuriyar Nijar. To amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. An tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mai karfin gaske ta afku a gabar tekun yammacin kasar Japan a yammacin jiya Litinin. Hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar Japan ta bayar da rahoton girgizar kasa fiye da 10 a tekun Japan dake gabar tekun Ishikawa da wasu lardin dake kusa. Mafi girma cikin girgizar kasa ita ce mai karfin maki 7.6 a ma'aunin girgizar kasa, kuma ta tayar da wuta tare da rushe gine-gine a yammacin gabar tekun babban tsibirin Japan na Honshu. Akalla gidaje 6 ne girgizar kasar ta lalata, inda mutane suka makale a ciki, inji kakakin gwamnatin Yoshimasa Hayashi. Gobara ta tashi a birnin Wajima da ke lardin Ishikawa, kuma an samu katsaye wutar lantarkin gidaje fiye da 30,000, inji shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka za ta bada duk wani taimako da za ta iya. Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai hare-hare a zirin Gaza, inda ta sanar ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza, yayin da take ci gaba da kai hare-hare akan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janye sojojin zai rage raɗaɗin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar ƙarfafa ayyukan da ke tafi a cikin shekara mai zuwa, saboda yakin zai ci gaba kuma har yanzu ana buƙatar ayyukansu. Rear Admiral Daniel Hagari ya ce ana sa ran ci gaba da yakin. Makasudin yakin yana buƙatar dogon fada, in ji shi a ranar Litinin. Isra'ila ta kuma janye tankunan yaƙi daga wasu yankunan Gaza a cewar mazauna wurin. A ɗaya ɓangaren kuma, an rufe hanyar shiga tashar filin tashi da saukar jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta John F. Kennedy da ke New York, yayin da masu zanga-zanga goyon Palestine suka hallara a filin jirgin karo na biyu cikin mako guda. Hotunan bidiyo da aka kafe a yanar gizo ranar Litinin ya nuna motoci suna tafiya a hankali, wasu na ɗaga tutocin Palestine, kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike don karkatar da akalarsu. An hana motoci shiga ɓangaren da matafiya suke bi da yammacin jiya Litinin, sai masu tikitin tafiya ko ma'aikata da masu ɗaukar fasinjoji. Hakanan an takaita zirga-zirgar jiragen ƙasa da ake kira Air Train da ke ɗaukar matafiya zuwa wurin jirgi na wani ɗan lokaci ga fasinjoji da ma'aikata masu tikiti.
To nan ba da jimawa ba, Sarfilu zai sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, ana ci gaba da shagulgulan bikin sabuwar shekara a duk faɗin duniya. Akan haka ne kuma wakiliyarmu a birnin Bonn na ƙasar Jamus, Ramatu Garba, ta jiyo mana ra'ayoyin wasu mazauna Turai kan bikin da kuma irin fatar da suke da ita ga sabuwar shekarar ta 2024.
Yawa da jin daɗi bayan cika karfe 12 na safe da ke nufin an shiga sabuwar shekarar 2024 kenan a Jamus da ma sauran kasashen Turai. Jama'a daga sassa daban-daban na duniya ne suka yi dafifi a kan wata gada a birnin Bonn don yin maraba da sabuwar shekarar.
Sunana Abbas Rabiu Muhammad daga nan ƙasar Faransa. To ni dai fata na ga wannan sabuwar shekara da muka shiga, Ubangiji Allah alkhairin da yake cikin ta Allah ya sada mu da shi, shirin da yake cikin ta Allah ya kare mu da shi, Ubangiji ya saukar da albarka a ƙasata ta Najeriya da duniya gabaki daya.
To an dai ci gaba da tarbar sabuwar shekarar Rajamus kamar yanda aka yi ta yi a sauran sassan duniya da harba wuta cikin ƙayatarwa. Ana taya juna barka, wasu kuwa na bayyana fatan su a gaban da sabuwar shekarar. Waɗanda suka mamaye wannan babban gadar da waɗanda ke kaɗe-kaɗe da raye-raye kuwa sun bayyana muryar Amurka babban burinsu a game da shekarar ta 2024. Ibra ɗaliba ce a Jamus.
After all the disappointments, nonetheless, I hope for the absence of anything worse.
Ta ce duk da matsalolin da duniya ta fuskanta a bara, ina mai fatan ganin ba a maimaita wannan yanayin ba, sannan fata na nagana da ta harshen Jamusanci da nake koya a yanzu. Daga bisani ina yi wa kowa da kowa murnar shiga sabon shekara.
And thank you again. I wish a happy new year to you and to everyone.
Ich persönlich habe mir vorgenommen, als Klassiker wieder mehr Sport zu machen und aktiver zu sein und generell einfach zu reisen.
Hermann Kina, wani ɗalibi da ke koyan harshen Hausa a jami'ar Birnin Kolon yana mai cewa fatansa ya kasance cikin ƙoshin lafiya, ya samu walwalar yin tafiye-tafiye, ya kuma ƙware a harshen Hausa don ya kasance yana iya bayyana kansa ga yaran na Hausa.
Sunana Khadija Muhammad, sanan France. Kwanan nan na gano wani kungiya mai suna Masarautar Hausawan Turai. Wannan kungiya ce wanda take taimakawa ƴan Hausawa. Ina fatan cewa wannan kungiya ta ƙara girma kuma ta ci gaba da yin kyau da kuma ci gaba da taimakawa mutane. Yanzu kuma haka ina a garin kammala masters ina zan fara internship a nan France ba da jimawa ba a wannan sabon shekarun. So ina fatan alkhairi cikin sabon aikin nan. Ina fatan zan yi koyi abubuwa kala-kala kuma in ci gaba da aiki a cikin wannan sana'ar da na fara yi.
To ranar daidai ga watan Janairu a sabon shekara dai ana daukar ta a matsayin ranar hutu a Jamus kamar sauran kasashen Turai, inda ake yini ana shagulgulan bikin.
Happy New Year 2024 to every one of us.
To da fatan za a ci gaba da shagulgula lafiya. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Garba, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfila ya dawo da karashin labaran duniya.
Jiragen saman Rasha sun kai hari a wata jami'a da wani gidan adana kayan tarihi da ke da alaka da wasu fitattun masu kare 'yan kasar ta Ukraine a karni na 20 a ranar Litinin, inda mazauna yankin suka sha alwashin gyara barnar. Farko ya farfasa tagogi da yawancin rufin jami'ar a gargariyar ta kasa a wajen yammacin Lviv na Ukraine, inda Stephen Bandera, wani jarumi a Ukraine amma mugu a cewar Kremlin, ya yi karatu. Ya ci karo da abin da zai kasance zagayewar ranar haihuwar Bandera shekaru 115. Na biyu ya lalata wani gidan kayan gargajiya da ke kusa da Roman Shukovich. Dukkanin mutanen biyu sun kasance manyan jigo a juriya da kishin ƙasa ga mulkin Soviet, kuma suna da alaka da rundunar sojojin Ukraine UPA, waɗanda suka yi yaƙi da sojojin Soviet a yaƙin duniya na biyu. Kasar Habasha da Jamhuriyar Somaliland mai cin gashin kanta sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta farko ta tarihi wadda za ta ba Habasha damar shiga tekun Bahar Maliya, in ji ofishin Prime Minister Abiy Ahmed ranar Litinin. An bayyana hakan ne a birnin Addis Ababa, inda shugaban kasar Somaliland Musa Bihi Abdi ke ziyara. A cewar Habasha, Ahmed da Abdi sun rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna ko MOU don haɗin gwiwa a babban birnin Habasha. Ya ce yarjejeniyar na da niyyar yin aiki a matsayin tsarin haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu. Sanarwar da ofishin Ahmed ya fitar ta ce yarjejeniyar fahimtar junan za ta samar da hanyar tabbatar da burin Habasha na tabbatar da samun hanyar shiga teku. Daga ƙarshe, jelitinin hukumomin shari'a a ƙasar Tunisia sun ba da umarnin tsare fitaccen ɗan jarida Zaid Alheni tare da gurfanar da shi a gaban kulle bisa zargin ɓata suna, kwanaki bayan ya soki ministan kasuwanci, in ji lauyansa. Alheni zai fara zaman kotu ne ranar 10 ga watan Janairun nan a kan zargin ɓata sunan wasu a shafukan sada zumunta. lauyansa Ayace Hammani ya shaida manema labarai. Yan sanda sun fara kama shi ne Arnold Hamis bayan ya yi tsokaci game da ministan a gidan rediyon cikin gida a wata hira da aka buga a Facebook, inji kamfanin dillancin labarai na Tunisia. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar Tunisia ta buƙaci a gaggauta sakinsa, inda ta bayyana tsare shi a matsayin sabawa tana da hukunta 'yan jarida. 'Yancin faɗin albarkacin baki da yaɗa labarai su ne manyan nasarorin da 'yan Tunisia suka samu bayan juyin halin 2011 da ya hamɓarar da gwamnatin shugaba Zine El Abidine Ben Ali da ya janyo zanga-zangar Arab Spring. Sai dai masu fafutuka da 'yan jarida sun ce 'yancin faɗin albarkacin baki na ƙara taɓarɓarewa tun bayan da shugaba Kai Said ya ƙwace madafin ikon ƙasar a shekarar 2021. Said ya ce ana buƙatar matakin da ya ɗauka domin ceto ƙasar Tunisia daga ruɗani a ƙarƙashin abin da ya kira masu cin hanci da rashawa.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
Ni alherin Allah na kira ku na ce bulldozer. Na gana ba ku suna bulldozer na aikin gida. Mata kuna kokari, yau ina ce da ku bulldozer. Kokari tun zuru ba zai gane ba idan ka bar gida ka je aiki kafin ka dawo za ka gan gida fes-fes ta wanke kaya ta guga kaya ta yi abincin delicious ka gan kwanuna walkiya ka bude ka gan jazir gida yana ta kamshi sai ka je kana Mr. Beats shi ya sana ce da mata bulldozer na aikin gida ka tube wando kayar danwa mata ta dauka ta wanke ka tube riga kayar mata ta dauka ta wanke ka je ka bata wurin wanka mata ta wanke ga godo ka baba nan take za ta gyara dan wa ko kai fir'auna dole ka ba su girma baba na ko kai ne shekau dole kamar ta ba mata ni kam na ba wa mata computer na aikin gida mata yau na martaba ku yau ina ba ku sabon suna
na ba ku suna bulldozer na aikin gida
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldozer
madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma
ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana ƙarya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anar.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Za a iya cewa yadda ake tsara kasafin kuɗi a Najeriya da kuma yadda buƙatun 'yan ƙasa suke sun yi hannun riga
a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka ba ma bawa wasu abubuwa muhimmanci kamar yanzu ilimin nan.
Babban abin yi shine a samu kungiyoyin al'umma masu kishi su yi tsayuwar daka, su matsa duk abin da tsarin mulkin mu ya tanada a dinga bin sa sau da kafa.
Batun kasafin kudaden gwamnati daidai da bukatun al'umma a Najeriya ko akasin haka da jan kafar da gwamnatocin Afirka ke yi wajen aiwatar da kudurorin nan na ci gaba mai dorewa guda 17 su zamu tattauna a shirin na yau. A dakace mu
idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna.
Madalla masu ware barkanmu da murnar ganin sabuwar shekara ta 2024 kuma muna roƙon Allah ya sada mu da dukkanin alkhairan da ke cikin ta, amin. Masu ware, kamar yadda aka sani, wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma na baiwa al'ummomi daban-daban damar bayyana matsaloli ko ƙalubalensu a fannoni daban-daban na rayuwa, domin an karar da hukumomi ko gwamnatoci game da nauyin da ke rataye a wuyansu. Dangane da haka ne a wannan shiri na farko na ita wannan sabuwar shekara ta 2024 za mu yi tsokaci ne akan dalilan gibin da ake samu tsakanin kasabce-kasabcen kuɗi da gwamnatoci ke yi a duk farkon shekara da kuma bukatun 'yan ƙasa. A ƙarshen makon jiya ne dai Majalisar Dokokin Najeriya alal misali ta amince da daftarin kasafin kuɗi na shekara ta 2024 nan da muka shiga, wanda shugaba Tinubu ya miƙa mata kusan watanni 2 da suka shuɗe, yayin da tuni wasu daga cikin gwamnoni a Najeriya suka sanya hannu ma akan nasu kasafin. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa babban malami ne da ke koyar da kimiyyar siyasa da dabarun gudanar da mulki a Jami'ar Bayero Kano ya ce akwai dalilan da ke haifar da hannun riga tsakanin kasafin kuɗin shugabanni da kuma bukatun 'yan ƙasa.
Za a iya cewa yadda ake tsara kasafin kuɗi a Najeriya da kuma yadda bukatun 'yan ƙasa suke, wato sun yi hannun riga a madadin a ce an sami haɗuwar kai. Ba don komai ba, saboda yadda tsarin mulkin Najeriya aka kaddara shi shine za a fara tsara yadda za a tafi gina ƙasa da yadda za a warware matsalolin al'umma daga ƙasa a yi sama, ma'ana daga ƙananan hukumomi ake sa ran a gano matsalolin al'umma a lungu da saƙo, a tsara yadda za a warware su, ko za a samu cewar wasu a matakin ƙananan hukumomin za a iya warware su, wasu kuma a matakin jiha. To sannan idan aka tattara bukatun jihohi za a fahimci abubuwan da ake bukatar gwamnatin tarayya ta shigo, gwamnatin jihohi kuma da kowace jiha ta yi abinda za ta yi. To amma yadda ake yin kasafin kuɗin sai kaga daga sama ake yin sa zuwa ƙasa, ma'ana kowace gwamnatin jiha za ta yi zamanta ne ta tsara abinda ta ga dama a ofishin gwamna, shikenan a aikawa majalisa. Sannan kuma gwamnatin tarayya ita ma suna zama ne a fadar shugaban kasa su tsara cewar ga abinda suke so su yi a fanni kaza, ga abinda suke so su yi a fanni kaza, ga abinda suke so su yi a shiya kaza. Saboda haka sau da yawa sai ya zama na bukatun masu mulki ne a ciki da tunaninsu da abinda suke jin in sun yi kamar sun taimaki jama'a, kamar sun warware matsalar jama'a.
To tunda al'amura sun zama haka, menene abin yi? Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce,
to a tunanina babban abin yi shine a yi zaɓe sahihi a ƙananan hukumomi. Saboda haka a dage a gani haka, a samar da wannan to hukumar mai kula da tsara tattalin arzikin jiha, kuma kowace ƙaramin hukuma ta zama tana da wakilci. Sannan a sa ido kowace ƙaramin hukuma a bata kuɗin da gwamnatin tarayya ta ce a bata, a sukan fake da cewar ai ta joint account aka ce account. To shi kuwa joint account bai halatta gwamna ya hana su wannan kudin ba. Kuma in an ba su a sa ido a kansu, to sannan sai ya zamana duk sanda za a yi kasafin kudi a dage akan cewar sai an gaya wa kowace karamar hukuma abinda ifi damun mutane a wannan karamar hukuma ta sa a ciki. Kuma idan majalisa ta yi gyare-gyare ta tabbatar da shi, to ita kuma majalisar a sa mata ido ta matsawa gwamnati bangaren zartarwa, lallai su aiwatar da kasafin kudin kamar yadda ta zartar da shi. Wannan bibiyar su ji tsoron Allah, ba bibiyar abinda zai shiga aljihun su zasu ba, a bibiyar aikin da suka ce wa aiwa al'umma ai su tabbatar an yi shi.
To nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda manazarta ke cewa dangane da aiwatar da kudurorin ci gaba mai dorewa guda 17 din nan na Majalisar Dinkin Duniya a nahiyar Afirka, wanda aka kirkiro su a shekara ta 2015.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodiko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin
matsare. Masu nazarin harkokin ci gaba sun lura cewa batun gibi da ke tsakanin bukatun ƴan ƙasa da tunanin mahukunta a yayin shirya kasafin kuɗi na shekara-shekara da ma sigar aiwatar da shi na da alaka da rashin aiwatar da daftarin ƙudurorin ci gaba mai ɗorewa guda 17 na Majalisar Ɗinkin Duniya a nahiyar Afirka, wanda ƙasashen duniya suka yi alƙawarin mutuntawa bayan amincewa da shi a shekara ta 2015, kusan shekaru 9 da suka shuɗe. Malam Ibrahim Ado Kurawa mai bincike ne da rubuce-rubuce akan al'amuran ci gaba tsakanin al'umma yayi fashin baki dangane da wannan batu.
Kamar yadda masana da yawa suke ta faɗa cewa mu a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka ba ma bawa wasu abubuwa muhimmanci kamar yanzu ilimin nan. Yanzu daga 2015 zuwa yau shekara 8 an shiga tattara, babu wani fannin ilimi da aka gyara shi a Najeriya. Mun san dai ilimin primary wato basic na local government, secondary na jami'a na gwamnatin tarayya, amma suna iya haɗuwa da jiha. Saboda haka indai har ana son ai wannan, sai ya zama cewa mutane sun yadda za su yi, su wanda suke a gwamnati su yadda cewa za su yi, kuma mutane su biye su da ƴan ƙungiyoyi da masu faɗa a ci.
Amma ka ce sun yadda za su yi, ai sun sanya hannu tun wancan lokacin da aka sa yi aka rattaba hannu akan shi wannan da
sun rattaba sun ce za su yi amma ba su yi. Waye zai sa su yi? Ai mutane za su sa su yi, ƙungiyoyi da mutanen gari da sauransu a ce mun yadda ba dole a gyara mana. To babu wani yunkuri da mutane suke yi akan cewa gwamnati dole ta gyara ilimi. To in kuma za a yi wannan ba wani abu da za a samu.
Gashi watakila Najeriya bata da idayin zaɓuka ba, kuma an kafa gwamnatoci sabbi. Wasu na ganin kamar wata dama ce watakila da yanzu ya kamata a ce hukumomi da gwamnatoci a Najeriya misali sun mai da hankali akan waɗancan wato ƙudurori da ita Najeriya ta amince da su, wata shiga cikin ƙasashen da suka amince
da duniya suka amince da su, wannan ƙudurori da kowa ya amince da su. Amma 'yan siyasar Najeriya ba za su yi ba mutane suka tilasta su yi. Ya kamata mutanen Najeriya su duba tarihi su ga cewa ƴanci ma da aka samu daga wurin Bature wannan ƙungiyoyin su suka samar da shi. To idan ba ƙungiyoyin nan ne suka tashi tsayawa suka ce suna neman kansu ƴanci daga wurin ƴan siyasa, to za a taɓa samu? Sai mutanen ƙasa sun samu kansu ƴanci daga wurin ƴan siyasa, kamar yadda aka yi da ƙungiyoyi na kwadago da mutane gari suka ce ba su yadda ba.
To Allah ya kyauta. Masu aure ƙarshen shirin na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu.
To a gaida na Kwari. Yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun kasar jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info, wacce ta ruwaito cewa shugabannin gwamnatocin rikon kwaryar kasashen IOS a karkashin jagorancin Lamin Zen sun hallara birnin Agadez a wunin karshe na gasar kokowar gargajiya karo na 44 a wani bangare na rangadin da Shogel Maiga da Apollinaire Joachim suka yi a karshen mako a Niger. Jaridar ta ruwaito kakakin gwamnatin rikon kwaryar Niger yana ayyana wannan yunkuri a matsayin wata hujjar da ke nunin kungiyar da ta kunshi Niger da Burkina Faso da Mali bata tsaya a harkokin soja kawai ba. Kungiya ce da ta shafi dukkan lamura, ciki har da al'adu da wasannin motsa jiki a tsakanin kasashen uku da ke da wurin makoma daya. Jaridar L'Independent Plus ta ce dan kokowar jihar Doso Kadri Abdu da aka fi sani da sunan Isaka Isaka ya kafa tarihi a sha'anin kokowar gargajiyar Niger bayan da ya zama sarkin 'yan kokowa a gasar da aka yi karo na 44 a Agadez. Kuma wannan shine karo na uku, wato shekaru uku jere da juna ba tare da ya sha ƙasa ba. Jaridar ta ce a karawar ƙarshen da ta hada shi da Mati Sule na Maradi a yammacin Lahadi 31 ga watan Disamban 2023 ne Kadri Abdu ya kai wannan matsayi, wanda shine karo na shida a tarihinsa na ɗan kokowa. Saboda haka aka bashi tukuncin miliyan 12 na sefa da dokin sarauta da takobi, ba idan tarin wasu kyaututtukan na daban. Jaridar La Rue de l'Histoire Info ta bayyana cewa gamayyar kungiyoyi ta DCTR ta shiga zagayen jihohi domin kafa rassa da nufin tattara shawarwarin talakawan karkara don gabatar da su a babban taro na ƙasa, da kuma yadda suke fatan ganin majalisar CNSP ta tafiyar da mulkin rikon kwarya da ma turbar da suke ganin idan aka haukanta ƙasa za ta samu fitar mawuyacin halin da ta fada. Jaridar ta ce bayan ya mai da Doso da Tilaberi, DCTR ta safka Maradi, Zender da Difa, inda suka gana da sarakuna, shugabannin addinai da al'ummomi daban-daban don ji daga gare su kafin anan gaba tawagar ta kammala wannan zagaye da Agadez da Tawa. Koda yake tuni, wasu kungiyoyin fararen hular na daban sun fara sukar lamirin wannan gamayya, saboda a ra'ayinsu ba ta da 'yancin gudanar da irin wannan taro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma ga dan mutan gumel ya sake dawowa da shirin mu na karshe, wato labarai a takaice.
An tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mai karfin gaskiya ta afku a gabar tekun yammacin kasar Japan a yammacin jiya Litinin. Hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar Japan ta bayar da rahoton girgizar kasa fiye da 10 a tekun Japan dake gabar tekun Ishikawa da wasu lardin dake kusa. Mafi girma cikin girgizar kasa ita ce mai karfin maki 7.6 a ma'aunin girgizar kasa, kuma ta tayar da wuta tare da rushe gine-gine a yammacin gabar tekun babban tsibirin Japan na Honshu. Akalla gidaje shida ne girgizar kasa ta lalata, inda mutane suka makale a ciki, inji kakakin gwamnatin Yoshimasa Hayashi. Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai hare-hare a zirin Gaza, inda ta sanar ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza, yayin da take ci gaba da kai hare-hare akan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janyar sojojin zai rage raɗaɗin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar ƙarfafa ayyukan da ke tafi a cikin shekara mai zuwa, saboda yakin zai ci gaba kuma har yanzu ana buƙatar ayyukansu. A ɗaya ɓangaren kuma, an rufe hanyar shiga tashar filin tashi da saukar jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta John F. Kennedy da ke New York, yayin da masu zanga-zanga goyon Palestine suka hallara a filin jirgin karo na biyu cikin mako guda. Hotunan bidiyo da aka kafe a yanar gizo ranar Litinin ya nuna motoci suna tafiya a hankali, wasu na ɗaga tutocin Palestine, kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike don karkatar da akalarsu. An hana motoci shiga ɓangaren da matafiya suke bi da yammacin jiya Litinin, sai masu tikitin tafiya ko ma'aikata da masu ɗaukar fasinjoji. Hakanan an takaita zirga-zirgar jiragen ƙasa da ake kira Air Train da ke daukar matafiya zuwa wurin jirgi na wani ɗan lokaci ga fasinjoji da ma'aikata masu tikiti.
To masu saurare, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai ta an jima da ƙarfe 4 na yamma a agogon Najeriya. Za a je mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Murtala Faruk Saminna ke muku fatan alkhairi. Ma'assalamu.